إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab Allah yarda da shi a wannan yammaci na Alhamis 24 ga watan Jumada al-Akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 27 ga watan 1 shekara ta 2022 wannan ita ce halka ta 48 na karatu da muke a littafin Abwa'un ala jihadi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu a halkar da ta gabata idan ba a mance ba muna karanta kissar Hatib dan Abi Balta'a wacce take fito mana da ko za ta fito mana da yadda Sayyidina Umar yake lazumtan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabar da muka tsaya a kanta ita ce gabar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika yan aike su bi bayan matar da Hatib Allah yarda da shi ya bata sako ta kai wa mutan Makka in ba a mance ba mun karanta a baya cewa Annabi ya roki Allah madaukakin sarki ya boye masa sirrin sa na zuwa yakan mutan Makka ya je bude Makka saboda yarjejeniya da ya cimma tsakaninsa shi da su sun saba alƙawari da aka kulla tsakaninsa shi da su sun karya to shine zai je ya yake su ya kwace garin Makka a hannunsu ya bude ta kuma ya so abun ya kasance sirri ba tare da sun sani ba to Hatib ɗaya daga cikin sahabbansa Allah yarda da shi wanda mun karanta falalarsa kuma mun yi bayani cewa wannan abu da ya faru da shi bai rage masa matsayinsa ba kamar yadda za mu zo mu gani a nan gaba ita wannan mata da Hatib dan Abu Balta'a ya aika ta zuwa garin Makka da sako sunanta Sara kamar yadda malaman tarihi suka ambata ko kuma Ummu Sara ko kuma Kunut wato akwai ra'ayoyi guda uku na malamai dangane da sunan wannan matar wasu suka ce sunanta Sara wasu suka ce a Ummu Sara wasu suka ce sunanta Kunut sannan kuma shin ita musulma ce kaga ina ga in musulma ce kamar ba za ta tafi da sakon ba tare da cewa shi ma Hatib ai sahabin Annabi ana cewa asali yanda ma aka yi Hatib ya same ta a Makka take da zama to da matsin rayuwa ya ishe ta da kuncin rayuwa sai ta taho Madina da ta zo kai tsaye sai ta tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sai murna da ganin ta ya dauka ta musulunta yace kin zo ne da nufin musulunci sai ta ce a'a to kin zo ne da nufin hijira tace duk ba daya to me ya kawo ki sai tace abin da ya kawo ta Makka a Madina matsi ne na rayuwa saboda sun san halin Annabi Annabi yana da kyauta sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo ya bijiro da bukatar sa gurin sa baya tafiya hannu haka koda bashi da shi zai masa alƙawari to shine ta yace ita tunda aka yakin Badar gaskiya rayuwa sai ta canja mata saboda asalin ta baiwa ce sai aka yanta ta wanda suka yanta ta kuma a yakin Badar an kashe su to sai aka wayi gari babu wanda zai kula da dawainiyanta to wannan yasa ta shiga matsi na rayuwa to a can Makkan kuma ba wanda zai taimaka mata dama musulunci shi yake karantar da taimako amma sauran addinai basu damu da taimako ba basu san taimako ba musulunci shi yake kwadaitar da taimako ko da za a samu masu taimako a wasu addinai wanda ba musulunci ba zaka ga ɗan tsiraru ne basu da yawa sannan kuma zaka ga ba za a kwadaitar da su akan ciyarwa da taimako kamar yadda musulunci yake kwadaitarwa ba za ga nasoshi da dama sun zo suna kwadaitar da falala da muhimmancin ciyarwa da muhimmancin taimakawa gajiyayye da miskini da mai neman agaji za ga nasoshi ba iyaka barjar cikin alqur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi yasa mutum yake ga idan ya je gurin masu addini zai samu taimako shi yasa zaka ga hatta mabarata zaka ga sun fi bin masallatai in an idar da sallah saboda guri ne da suka san masu addini ne suke ibada gurin sannan kuma an san muhimmancin agazawa da taimako to da ta je ta koka annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa danginsa baffaninsa su taimaka mata suka taimaka mata suka bata abinci da guziri da tufafi da ma dabbar da za ta hau sai dai shi arne ba a masa amana ba a masa aminci duk abin da ka masa na taimako na agaji na alkhairi to in ya samu dama shi kuma sai ya cutar da kai duk hanyar da zai samu dama sai ya cutar da shi yanzu duk yanda za ku zauna da arna na zama na mutunci da amana idan ya samu daman ya cutar da kai to zai cutar da kai ko in wani abu ya faru na akasi to shi kai da ka masa alheri ka taimaka masa ka agaza masa da kai zai fara to ita wannan mata ai kaga annabi ya mata goma ta arziki ya sa danginsa sun taimaka mata da bai yi magana ba za su taimaka mata ba sun ba ta abinci sosai wanda zai ishe ta ta ɗau lokaci tana ci sun ba ta sutura sun ba ta dabbar da za ta hau sun ba ta guziri to gabanin ta fita daga Madina sai Hatib ya je same ta dan Abi Balta'an da muke karanta kissarsa sai ya ɗauki dinari goma sai ba ta ya ba ta wasiƙa ya ce ta kai wa mutan Makka a wata riwayar ya ayyana sunayen waɗanda yake so ta kai wa wasiƙa su Safwan bin Umayya ya ba ta wasiƙar ya ce ta je ta kai musu shikenan sai ta fita daga garin Madina ta kama hanyar garin Makka da nufin za ta je ta kai saƙon Hatib a cikin wasiƙar ta kai wa Safwan bin Umayya da Suhail bin Amr da Ikrima bin Abi Jahal a wata riwaya waɗannan suna cikin manya cikin Qurayshawa wanda kuma kaga kaman Safwan bin Umayya an kashe babansa a Badar sai Ikrima bin Abi Jahl shi ma an kashe babansa a yakin Badar to da ta fita shine Allah aiko mala'ika Jibrilu da wahayi yazo ya fallasa wannan abin da aka yi na kokarin bankade sirrin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka bayyana wa annabi wadda ma aka ba wa sakon ashe ma annabi ya taimaka mata kaga da yar amana ce irin taimakon nan da annabi ya mata ai ba za ta abinan ba za ta karbi sakon ba ko kuma ko ta karba ma ba za ta isar ba to amma ba a amana da kafiri duk yanda ya samu dama zai cutar da kai kuma duk yanda zai yake ma haƙwara ya nuna shi masoyinka ne wallahi ƙarya yake yi kuma kyamarka da kinka tana nan a cikin zuciyarsa a zahiri zai nuna maka yana son ka kuma zai mai ta baka shawari wanda wai za su amfane ka to amma la yana kinka a zuciya ai Allah ya gaskiya walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu kafirai ba za su taba yadda da kai ba har sai ka dawo ka shiga addinin su in ka shiga addinin su to anan za su sallama ma su yadda da kai su soka to amma matukar kana addinin musulunci baka shiga addinin su ba di yanda za a hada kai di yanda za su nuna suna taimakon ka ko suna tausaya maka ko suna jin kanka amma na ciki na ciki to da ta fita ta kama hanya shine Allah ya aika mala'ika jibrilu alaihi salam ya bayyana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai annabi ya aika waɗannan mutane guda uku da muka ambace su a halkar da ta gabata Aliyu da Miqdad da Zubair kaga mutane uku aka kawo mana kamar yadda aka kawo cikin wannan littafi mafi yawancin riwayoyi da suka zo irin riwayar da riwayar sahihul bukhari da muslim waɗannan mutane uku aka ambata akwai kuma wasu riwayoyi da suka ambaci mutum wani madadin Miqdad ibn al-Aswad akwai wani riwayar da ta ambaci Marsat al-Ghanawi akwai kuma riwayar da ta ambaci mutane bakwai ma da Aliyu dan Abi Talib da Zubairu ibn al-Awwam wanda an ambace shi anan da Miqdad da Umar dan Khattab da Ammar ibn Yasir da Abu Marsad al-Ghanawi sannan kuma da Talha ibn Ubaidillah mutum bakwai kaga akwai mutum uku cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna da Zubairu da Talha da Umar mutum hudu ga Aliyu waɗannan mutum hudu an musu bishara da aljanna to akwai riwaya da ta ambaci waɗannan adadin mutum bakwai to da suka je suka samu wannan mata fa amsaku bil mar'a fi rawdati khar gurin da annabi ya ce su je su samu wannan matar da suka je sai suka same ta bata wuce gurin ba dama annabi ya ce ku je guri kaza za ku samu mace mai yanayi iri kaza mai siffa iri kaza tana ɗauke da wasiƙa da aka bata ta kai wa mutan Makka wanda ke fallasa sirrin da na yi na zuwa in je in yaƙe su to da suka je kamar yadda annabi ya siffanta musu ya kwatanta musu sai suka samu wannan mata a wannan guri na wanda ake kiransa Rawdat Khaq wannan guri Rawdat Khaq yana kusa da Hamra'ul Asad yana can tsakaninsa da garin Madina kilomita 12 ne kamar yadda anan gurin ya bayyana ya ce ala bu'di 12 mailan min al-Madina tsakanin wannan guri da Madina kilomita 12 wata riwaya kuma ta nuna Dhul-Hulaifa nan ne annabi ya ce su tafi su je su riski wannan mata da aka bata sako ta je ta kai wa mutan Makka wanda ke bankade sirrin annabi dangane da zuwa yakan mutan Makka Qurayshawan Makka Dhul-Hulaifa kuma nan ne miƙatin mutanen Madina idan za a fita aikin umra ko kuma haji da suka je suka same ta suka ce ina sakon da aka baki ta ce ita ba a bata wani sako ba kuma ta bude ido ta jajirce ta tsaya kan cewa ita ba a bata wani sako ba ka san mutumin banza ya iya zare ido da bude ido ta bude ido kuma ta ko ta bata rai ta daura fuska ta nuna ita fa ba komai a gurinta suka yi ta ce ba komai har sun risuna sun fara tunanin su juya sai sayyidina Ali ya ce kai bayan da ya annabi babu wani abu a gunta ya ce mu zo wallahi akwai shine anan gurin ya ce wa haddaduha har sai da suka yi mata barazana cewar wallahi ko ki ba mu ko mu miki tsirara kaga in sun mata tsirara kan ai ta fallasa asiriya to za ta tozarta ba wanda kuma yake so ya tozarta to shine wannan yasa sai ta tsorita anan yace wa haddaduha an yufattishuha illam tukhrijil kitaba suka tsoratar da ita kan cewa za su fitar mata da sutura ta su mata tsirara su tona mata asiri su caje ko ina in har bata ba su wannan sako da aka bata ba to wannan sai yasa sai ta tsorita sai ta ciro wannan sako da aka bata cikin kitsanta yana cikin kitsanta cikin gashinta kaga koda ma an cire abin da ta daura akan ta ba lalle a ganshi ba yana can cikin gashinta wata riwaya kuma ta nuna cewa yana makullin zaninta inda ake daura zani inda mata suke daura zani mata ai sukan daura zani ko to inda za a dauran anan ta saka shine da masu malamai masu sharhin hadisi suka tashi sai suka ce riwayoyin ba su karo da juna ba da riwaya da tazo tana bayyana cewa cikin gashinta ta saka cikin kitsanta da riwaya da take bayyana cewa a makullin zaninta madaurin zaninta ta sa suka ce duka zai iya yuwa duka hakan ya faru saboda tsaba tsaro da ta sa wasikar cikin gashinta tunda gashin nata na da tsayi mun san Laraba suna da tsayin gashi ta sa shi cikin kitsanta ya sauka ƙasa daidai inda take daura zaninta sai ta sake daure shi cikin zaninta kaga ta bashi kwaba guda biyu bayan ta sa shi cikin kitsanta cikin gashinta da ta zo daura zani sai ta sake daure shi to kaga ba dan sun tsoratar da ita sun mata barazana sun bude mata ido ba da ba za ta bayar ba fa sallamathu lahum wannan yasa sai ta ciro wannan wasika da aka bata sai ta ba su ta bawa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadanda annabi ya aika su su zo su karbi wannan wasika din thumma stad'a hatiba to da suka koma da wasika annabi sai ga sunan Hatib bin Abi Balta'a wasiƙar tana dauke da sunan Hatib bin Abi Balta'a har cikin wasiƙan a wata riwaya min Hatib bin Abi Balta'a ila ahli makkata i'lamu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuridukum faqudhu hidrakum shikenan ya abun da aka rubuta a wasiƙan kenan daga Hatib dan Abi Balta'a yace zuwa ga mutanen Makka ku sani fa cewar manzon Allah kun ga sai yace rasulullah wannan yana nuna ma akwai imani a zuciyarsa saboda marasa imani ba sa ce masa rasulullah muhammadu suke fadi har munafukai a gaban idansa za su ce rasulullah amma bayan idansa sai su ce muhammadu to kaga da yana cikin layin munafukai wasikar tunda wasu za a kaiwa kuma su ba rasulullah ba su yadda ma rasulullah bane ai asulul hudaybiya in ba amince ba da aka zo rubuta wasika wacce ta kunshi sulhu ko kuma aka zo rubuta takaddar da ta kunshi sulhun da aka yi tsakanin annabi da su mutan makka wanda aka yi yarjejeniya ai an sa hadha ma qadahu rasulullah suhail yace a da yadda a sa rasulullah ba saboda da sun yadda shi rasulullahi ne da basu yake shi ba kaga kenan da mushrikai da munafukai basu yadda cewa manzon Allah rasulullahi bari su munafukai dai tunda a zahiri suna nuna masa su musulmai ne wa idhal qul ladina amanu qalu amanna a zahiri za su ce masa an sun zo gaban sa za su ce rasulullah amma in sun koma wa idha khalu ila shayatinin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un in sun koma gurin shaydanin su da mushrikai da kafirai ƴan uwansu sai su ce amu fa wallahi muna tare da ku shi kawai muhammadu da shi da sahabbansa izgili muke musu yaudaran su muke yi to kaga a gaban annabi za su ce rasulullah in sun koma gurin ƴan uwansu kafirai sai su ce muhammadu to shi Hatib kaga wasikar aiwa mushrikan ya turawa amma bai ce i'lamu anna muhammadan yuridukum ba me yace i'lamu anna rasulallahi yuridukum ku fa sani manzon Allah yana mufatarku yana shiri zai taho ya zo ya yake ku gare ku zai taho fakhudhu hidrakum to ku yi shiri ku yi tanadi ku zauna cikin shiri da taka tsantsan me yasa Hatib ya rubuta wannan zamu zo mu gani a nan gaba kaga wannan dai ya nuna cewa Hatib mumini ne ba wai munafinci bane yasa shi yayi wannan rubutu din to da aka karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wasika thumma stad'a hatib a cikin littafin mu kenan thumma stad'a hatiba radiyallahu anhu litahqiq annabi sai ya ce to aje a kira masa hatib saboda a zo a tabbatar shin da gaske ne wannan wasiƙar ta sace shi ya bayar a je a kaiwa mutan Makka yana tona asirin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aka kira Hatib dan Abi Balta'a yazo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya tambaye shi yake ce masa me ya ɗebe ka ka aikata irin wannan aiki ga wasiƙa nan tana ɗauke da sunanka kana sanar da mushrikan Makka cewa gani nan zan zo in yake su me ya ɗauke ka yin wannan aiki me Hatib wace amsa Hatib ya ba manzon Allah fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah kaga mumini ne la ta'jal alayya kar kai gaggawan yanke hukunci a kaina ya manzon Allah kar kai gaggawan daukan mataki a kaina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya gaggawa sai ya bibiyi abu daki daki ya tantance shi yasa ma ai bai dau mataki ba yasa aka kira shi kuma ya tambaye shi ya ji numfashin sa shine ya sake tabbatarwa ya rasulullahi la ta'jal alai inni kuntum ra'an mulsikan fi quraish ay kuntu halifan lahum walastu minhum yace ya manzon Allah ni na kasance ina tsofane da quraishawa kamar ya yana tsofane da quraishawa akwai yarjejeniya tsakanin sa da shi da su za su taimake shi shi ma zai taimake su amma shi baya ɗaya daga cikin quraishawa ma'ana shi ba dangin su bane ba shi da dangantaka da su kawai dai akwai fahimtar juna da yarjejeniya tsakanin sa shi da quraishawa yace wa kana man ma'aka min almuhajirin lahum qarabatun yahmuna ahlihim wa amwalahum yace sauran sahabban da suke tare da kai cikin almuhajirun wanda suka yi hijira daga Makka suka taho Madina suna da dangi a garin Makka wanda za su kare musu sauran iyalansu da suka bari a Makka wanda za su kare musu dukiyarsu da suka bari a Makka amma ni ba ni da shi ni kai alakar da ke tsakani na da Qurayshawa fahimtar juna ne da yarjejeniya amma ban da dangantaka da su amma sauran sahabbanka suna da dangi a Makka wanda za su kare musu iyalansu za su kare musu dukiyarsu yace fa ahbabtu idza fatani zalika a wata riwayar id fatani zalika kuma kamar tafi wannan riwayar idza fatani fa ahbabtu id fatani zalika minan nasabi fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna qarabati ولم افعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام wannan shine amsar da ko ita ce amsar da Hatib ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sauran sahabbanka suna da dangi a Makka wanda za su kare su su kare musu iyalansu da dukiyarsu ni kuma ba ni da shi to shi yasa na so tunda na rasa dangantaka tsakani na da mutan Makka na so in samu wata falala daga gare su in samu wata minna daga gare su ta hanyar aika wannan wasiƙa idan sun ga wannan wasiƙa wannan zai sa in samu minna a gurin su zai sa in samu wata falala daga gurin su wannan zai sa su kare min abin da na bari a Makka me ya bari a Makka malamai suka ce mahaifiyarsa ce ya bari a Makka to shine yake ga yanzu idan har bai bankada ba karab daya suka ga annabi ya afko musu za su ce ha to tunda wane shi ma akwai dangin sa bari mu gama da dangin nasa kafin mu kuma Muhammad ya zo ya gama da mu to yayi haka ne ta yanda koda annabi ya zo gare su su kuma ba za su salwantar masa da in akwai dukiyarsa ba su salwantar da ita ba dangin sa ba za su cutar da su ba to akwai mahaifiyarsa a Makka yana so su bata kulawa ta musamman kar su cutar da ita idan labari ya je gare su cewa ga annabi na zuwa to shi yasa ya rubuta musu wannan wasiƙa saboda shi ba shi da wani dangi a Makka da zai kare masa mahaifiyar sabanin sauran sahabban annabi suna da dangi a cikin garin Makka yace walam af'al hurtidadan ba wai dan nayi ridda bane yasa na aika wala ridan bil kufr ba wai dan na yadda da kafirci bane na fifita kafirci akan musulunci yasa na aika wannan wasiƙa bayan na shiga musulunci bana kwadan wani addini sama da addinin musulunci. To wannan shine amsar, ita ce amsar da Hatib dan Abi Balta Allah ya dade shi ya ba annabi da annabi ya tambaye shi. Kenan wannan shine hanzarin sa. Shi a tunanin sa wasiƙar da ya tura yana ba da labari wa Quraysha cewa ga annabi na zo, yana ga wannan wasiƙar ba za ta cutar da annabi ba. Kaga kenan shi a tunanin sa yana ga bai yi dan ya cutar da annabi ba, yayi ne dan ya samu kariya wa mahaifiyarsa da take rayuwa a Makka cikin Qurayshawa. Shi yasa ya musu wannan, ya samu wani falala daga gurin su, ya samu minna daga gurin su. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahu qad sadaqakum. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abin da ya gaya muku gaskiya ne. Kaga kenan annabi ya yarda da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da Hatib dan Abi Balta'a, kuma ya yarda da amsar da Hatib ya bayar. Faqala Umar, sai sayyidina Umar ya ce to wannan ita ce gabar da ta sa mawallafin wannan littafi ya kawo mana wannan kissar, dan ya nuna mana a fagage daban-daban zaka ji Umar tare da annabi, har ma zaka ji rawan da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya taka. Faqala Umar ya rasulallahi da'ni adribu unuqa hadhal munafiq. Sayyidina Umar shi baya sassauci akan al'amari irin wannan, sai ce manzon Allah barni in daki wuyan wannan munafikin, ta ya za a iya tona sirrinka, kai sirri tsakaninka kai da mu muminai, kuma ya banka dai a gurin kafirai, kai wannan munafiki ne wanda ba munafiki ba ba zai haka ba. Ya Rasulullah ba ni dama kawai in kashe shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu qad shahida badran, ya ce Umar karkamance fa ya halarci yakin Badar, yana da falala a gurin Allah, yana da falala a gurina tunda ya halarci yakin Badar. Wa ma yudrik, shin baka sani ba ya kai Umar cewa shi wanda kake cewa in baka dama ka da kiyuyansa bai cancanci a kashe shi ba. La'alla Allah tala'a ala man shahida Badran fa qala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Yace sayyidina Umar kai baka sani ba cewa Allah ya duba zukatan wanda suka je yakin Badar, ya ga sallamammun zukata ne, amintattun zukata ne, zukatu ne wanda imani ya dasu a cikin su. Allah ya ce ku aikata abin da kuka ga dama na gafarta muku. Sayyidina Umar baka san wannan ba, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. A wata riwayar i'malu ma shi'tum, a wannan riwayar i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum, a wata riwayar kuma i'malu ma shi'tum faqad wajabat lakumul janna. Ku aikata abin da kuka ga dama aljannat wajiba ce a gare ku, za ku shige ta. Annabi ya gaya sayyidina Umar wannan. To malamai sun yi ta kokarin fito da ma'anin wannan lafazi na annabi sallallahu alaihi wasallam, dangane da cewa i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, ku aikata abin da kuka dama na gafarta muku. Wasu suka ce ai ana nufin abubuwan da suka yi a baya ne aka gafarta musu. To wannan ai zai zama kaman tawili ne ko, tunda ai yanzu in aka ma umurni kai abu, ai ba a baya ake nufi ba, abin da zai zo ne a nan gaba. To kaga cewa da aka yi an gafarta musu abin da ya faru a baya nan zai zama tawili. To akwai taujihin da Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahama yayi, yace wannan magana ta lafazi na annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yayi ne dan ya fito da girman waɗanda suka halarci yakin Badar a gurin Allah madaukakin sarki, cewa abubuwan da suka yi a baya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu, sannan kuma sun cancanci ya gafarta musu abubuwan da za su yi a nan gaba. Kun ga taujihi ne wanda yake da ƙarfi sosai. Abubuwan da suka yi a baya Allah ya gafarta musu, sannan abubuwan da za su yi a nan gaba koda sun cancanci Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. To shine a ƙarshen bayanin sa yake cewa idan kana bibiyan tarihin duk waɗanda suka halarci yakin Badar, mutum 310 wani abu na sahabban annabi, Ibn Ishaq a cikin sirarsa ya jero sunayensu gabaki ɗayansu wanda suka halarci yakin Badar. To in ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya, ka bibiyi tarihinsu, in ji Imamul Qurtubi, ya ce za ka ga dukansu sun yi nagarta a musulunci kuma sun yi kyakkyawan ƙarshe, saboda Allah ya gaskata annabinsa cewa da ya yi, Allah ya duba zukatansu ya wajabta musu shiga aljanna, sannan kuma ya gafarta musu zunubansu. To Allah ya gaskata manzansa, ta yanda in ka bibiyi tarihin waɗannan bayin Allah da suka halarci yakin Badar, za ka tarar dukkansu sun yi kyakkyawan ƙarshe har zuwa ƙarshen rayuwansu, in ji Imamul Qurtubi, Allah yarda da shi. Wa min al-hiwari alladhi tamma bayna ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa umara bin al-khattab fi sha'ni hatib yumkin an nastakhrij bi ba'd ad-durus wal-ibar minha. To anan bayan ya kawo mana kissar Hatib dan Abi Balta'a da kuma nema da sayyidina Umar yayi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bashi dama ya daki wuyan Hatib, annabi ya nuna masa a'a bai cancanci a kashe shi ba, mumini ne, kuma abin da ya gaya muku gaskiya ne, saboda ya halarci yakin Badar, wanda suka halarci yakin Badar muminai ne, ba su cancanci kisa ba. Allah ya wajabta musu shiga aljanna, abubuwan da suka yi Allah ya gafarta musu. Yace to karkashin wannan hiwar da ya kai ya kawo tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sayyidina Umar, zai iya yiwuwa mu fita da wasu darussa da wasu fa'idoji, wato kamar ya fitar mana da darussa da fa'idoji. Yace hukumul jasusil qatl, daga cikin darussan da zamu dauka karkashin wannan kissar da muka karanta, zamu dauki cewa hukuncin dan leken asiri ko mai tona asirin musulmai shine a kashe shi. Faqad akhbara Umar bidhalik wa lam yunkir alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, saboda sayyidina Umar ya ce Rasulullah ba ni dama in kashe shi, annabi bai ce masa ba a kashe wanda ya irin wannan aikin ba, a'a mai annabi ya ce masa walakin muni'a min iqa'il uqubati bisababi kaunihi badariyan, me ya hana shi din a masa uqubat ta kisan, saboda yana cikin wanda suka halarci yakin Badar, wannan ne ya hana, kenan ba dan haka ba da za a kashe shi, amma kasantuwarsa yana cikin wanda suka halarci yakin Badar, su kuma wanda suka halarci yakin Badar muminai ne, Allah ya duba zuciyansu ya yarda da su, sun yarda da Allah, mutane ne masu ƙarfin imani. To shine sai Allah ya ba su lasisi, Allah ya ba su garanti cewa duk abin da suka yi Allah ya gafarta musu. Kaga shi wannan ne ya hana, saboda ƙarfin imaninsa da matsayinsa da ƙimarsa da darajarsa gurin Allah madaukakin sarki sakamakon halattar wannan yaki na Badar da yayi. Abu na biyu, darasi na biyu da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta, shiddatu Umar fiddin, zamu fahimci tsananin sayyidina Umar a addini. Sayyidina Umar ba shi da sassauci indai akan al'amarin addini ne, baya daga kafa ko akan mahaifinsa ne. لقد ظهرت هذه الشدة في الدين حينما طالب بضرب عنق حاتم. مزي فيتو من دا تسانين سيدنا عمر ا الدين لوكاتين دا ينمي ابا شي داما يدكي ويان حاتم هذا ونن زي فيتو من دا مي تسانين سيدنا عمر الله يرضى دا شي فائده تا uku da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta. Al-kabiratu la tuslib al-iman, aikata babban zunubi baya tafiyar da imani. In mutum ya aikata babban zunubi ba za a ce a shikenan shi yanzu ya bar imaninsa ba, ko kuma ya bar musulunci. Inna martakabahu hatibun kabira wa hiya tajassus wa ma'a hadha dhalla mu'minan, lallai abin da Hatib ya aikata babban zunubi ne shine bankade asiri na musulmai, tona asirin musulmai, kaga wannan babban zunubi ne. To amma duk da haka Hatib bai gushe ba, yana nan a cikin imaninsa, yana nan a matsayin mumin. Darasi na hudu da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta, yace laqad atlaqa Umaru ala Hatib sifatan nifaq bil ma'na al-lughawi, cewa da sayyidina Umar yayi Hatib dan Abi Balta'a yayi ya zama munafiki, ba wai yana nufin munafiki na istilahi ba a gurin malaman addinin musulunci, ba wai munafiki na hakika ba, munafiki ne a lugha. A lugha zaka tarar fassarar da za a ba wa kalma a lugha yana da fadi sama da fassarar da za a bata in an zo istilahi na malamai. In ka samu kalma sai kaga fassarar da za a bata a lugha yana da fadi sama da fassarar da za a bata a istilahi na malamai. Yace labil ma'anan istilahi fi ahdi sallallahu alaihi wasallam, ba wai ya kira shi da munafiki a ma'anar munafiki ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ma'ana ta lugha. Idhin nifaqu ibtanul kufr wattazahur bil islam, saboda ma'anan munafurci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutun ya boye kafirci a cikin zuciyarsa kuma ya bayyana musulunci a zahiri, amma cikin zuciyarsa cike take da me, da kafirci. Wa inna man ladhi aradahu umaru innahu abtana khilafa ma azhara, abinda sayyidina Umar yake nufi ba yana tuhumansa da kafirci bane, ba wai yana tuhumansa cewa shi munafiki bane, ya boye kafirci cikin zuciyarsa ya bayyana musulunci, a'a, abinda sayyidina Umar yake tuhumarsa da ita shi ita ce bayyana sabanin abin da ke cikin zuciyarka, shine abin da sayyidina Umar yake tuhumarsa da ita. Id arsala kitabahu alladhi yatanafa ma al-iman alladhi kharaja yujahidu min ajlihi, saboda ya aika wasiƙar da a zahiri za ta kore yanayi na imani na mutum wanda zai fita yana jihadi, yana yakan kafirai, yana yakan mushrikai, ya sadaukar da dukiyarsa, ya sadaukar da jininsa, ya sadaukar da kansa gaba daya. Daga cikin darussan da za a dauka karkashin wannan kissar, ta'affuru Umara min raddin Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Umar ya tasirantu da raddin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dangane da cewa Hatib bai cancanci kisa ba saboda ya halarci yakin Badar. Fatahawwala fi lahazatin min rajulin ghadibin yunadi bi ijra'il uqubatil kabira ala Hatib ila rajulin yabki min al-khashyati wat-ta'attur, lokaci guda sayyidina Umar sai fashe da kuka. Wato lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar a bai kamata a kashe shi ba saboda ya halarci yakin Badar, shin baka sani ba kai Umar, duk wanda ya halarci yakin Badar Allah ya duba zuciyarsa, ya gani cike take da imani, ya gafarta musu zunubansu, ya ce su aikata duk abin da suka ga dama. A take sai sayyidina Umar ya fashe da kuka, ma'ana jikinsa ya yi sanyi akan irin matakin da ya so ya dauka. Tabbas malamai sun fitta darussa waɗanda suke masu tarin yawa karkashin wannan kissa da muka karanta ta Hatib bin Abi Balta'a. Daga cikin darussan da suka fitar zai nuna maka wannan alama ce cikin a cikin kissar, zamu fahimci alama cikin alamomin annabta na Annabi. Taya zamu fahimci haka? Ta yanda Annabi ya bada labarin abin da aka yi a bayan idansa, abin da aka yi ba yana gurin ba. Ai Annabi baya nan sanda Hatib ya ba mu wannan mata wasiƙa ta kai wa mutan maka, Annabi baya nan, amma kuma Annabi ya zo ya bayyana har ma ya faɗi inda take, kuma aka je gunda take aka same ta. Wannan zai nuna kenan Annabi ya san gaibi? Ba zai nuna Annabi ya san gaibi ba, sai dai a kira shi ne alama cikin alamomi na annabta na Annabi, wato mu'jiza ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Saboda abinda zai ƙara fito ma da haka, da Annabi ya san gaibi lokacin da matan nan ta zo Makka, Annabi ba zai ma tambaye ta kin zo musulunta bane? Ai mun yi bayani ko? Sanda Annabi ya ganta ta zo Makka ya san asalinta ba musulma bace. Me Annabi ya ce mata? Ya ce kin zo musulunta ne? Ta ce a'a. Ya ce kin zo dan hijira ne? Ta ce a'a. Ya ce to me ya kawo ki? Kaga da Annabi ya san gaibu, ya san me ya kawo ta, ba zai ma tambaye ta ba. Ya san gashi ta zo da bukata, kuma ya san cewa za a bata wasiƙa ta kai wa mutan Makka, da ya san gaibu. Kaga amma duk bai san waɗannan ba. Ya mata tambayoyi, ta zo musulunta, ta ce ba musulunci ya kawo ta ba, ba hijira ya kawo ta ba, matsi ne na rayuwa ya kawo ta. Wannan ya sa Annabi ya ce a taimaka mata. Kaga da Annabi ya san za ta yi wannan kaidin ma, ai ba zai ce a taimaka mata ba. Da ya san za ta karɓi wasiƙa da za ta je ta banka da asirinsa, ba zai ce a taimaka mata. Kaga wannan yana nuna Annabi bai san abin da yake tattare da wannan mata ba har sai bayan an bata wasiqa ta fita mala'ika jibril yazo da wahayi ya ba annabi labari ka gani dan a nuna musu a cewa shi din fa annabi ne to abin da zai ƙara fito ma da kyawawan ɗabi'u na annabi da yace aje a samu matar bai ce su dake ta ba kawai cewa a karbo wasiqa a dawo na farko kenan na biyu bai ce a taho da ita ba na uku bai ce dukiyar da aka bata a kwato a dawo da shi saboda kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wasallam gashi an mata goma ta arziki an bata dukiya mai yawa an bata sitira an bata abinci an bata abun hawa amma da ta yi yunkurin keta asirin annabi ko a hada baki da ita a keta asirin annabi annabi bai ce na fasa duk abin da nayi niyya ba shi kan yayi niyya ne dan Allah kuma ya sa an mata kuma bai ce dawo mun da kayana ba kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka yi na cutarwa wa annabi baya sa ya fasa maka alheri sallallahu alaihi wasallam wannan yasa kyawawan dabi'u irin na annabi suka sa da dama suka shiga musulunci ita wannan matar malaman tarihi suna cewa annabi da yaje fathu makka yace cikin waɗanda ya lissafo yace a kashe su koda a cikin makka ne tana ciki saboda ta banka da asirin sa kuma gashi ya mata goma na arziki to ita da Allah bai nufe ta da musulunta ba sai ta kita musulunta ai cikin waɗanda annabi yace a kashe su akwai wanda suka musulunta suka zo suka nuna sun tuba kuma annabi ya karbi musuluncin su ya yarda da su kuma suka mutu cikin sahabban sa to amma ita har annabi ya shiga makka tana nan a shirkanta da kafircinta to aka same ta kuma aka kashe ta akan kafirci da shirka daga cikin darussan da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta ya halatta a tona asirin wanda yake da yake kai kawo wajen ganin ya tozarta al'umma musulmi a boye ya halatta a banka da asirin sa ya kamata ya halatta a tona asirin sa shi yasa annabi yace aje a karbo wasiqan kuma da aka zo wasiqan da wasiqan annabi yace a karanta ta bainal jama'a kaga annabi bai saya ba to yanzu duk wanda yake kai kawo wajen kulla kaidi da makirci akan musulmai aka gano shi to ya halatta a banka dai asirin sa a tona asirin sa daga cikin abubuwan da zamu dauka karkashin wannan kissar bai halatta a kashe wanda ya cancanci kisa ba sai da izinin shugaba shi yasa sayyidina Umar ai ba bai karab daya ya kai duka wa hatib ba me yace wa annabi ya rasulullah da ani adrubu unqahu sai da ya nemi izinin annabi kaga bai yi gaban kansa ba kenan wannan zai nuna maka a tsari na addinin musulunci ba a san cewa mutane su dau doka a hannunsu ba dole sai shugaba shine yake da iko shi yake da hurumi shi yake da alhakin hukunta wanda yayi laifi amma kai idan kana so ka hukunta bai ba a baka dama ba a shari'ance a addinance ba a baka dama ba sai da izinin shugaba in shugaba ne maka umurni shikenan amma shugaba bai maka umurni ba idan ka je ka dauki doka a hannunka a addinin musulunci ba tare da kai abin da kai ba za a kira shi kyakkyawan abu ba sai dai a kira shi mummunan abu akan samu irin wannan ya faru da yawa daga cikin matasa musamman masu kishin addinin musulunci idan abu ya faru sai kaga matasa sun dau doka a hannunsu an kona guri kaza an ruguza guri kaza matasa sun nuna fushinsu sun nuna fusatarsu to abin da za su yi wannan baya karkashin karantarwar addinin musulunci maimakon su samu lada ma sai su samu zunubi saboda babu inda aka ce mutane ɗaiɗaiku su ɗauki doka a hannunsu saboda addinin musulunci addini ne wanda yake da tsari kuma addini ne da yake kula da masalih da mafasid yana kula da maslaha da mafsada yanzu waɗanda suka ɗau doka a hannunsu suka je suka kona guri kaza ko suka je suka kashe wani kaza wanin nan fa yana da damar ya ce zai ɗau fansa zai rama amma in hukuma ce ta yi waye isa ya tunkari hukuma to shi yasa addini ya akwai hikima idan ya ce kar a yi kaza kaga kenan ba a ba da dama wa mutane su ɗauki doka a hannunsu ba sai da me sai da izinin shugaba sai da izinin shugaba shine aka dora masa alhakin zartar da hukunci ga wanda ya aikata aikin laifi. Abu na kusa da ƙarshe da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta, ana so waɗanda Allah ya ba su iko cikin al'umma, kamar misali jagorori da shuwagabanni da masu fada aji, a lokacin da wani ya aikata laifi kuma ya zama wannan wanda ya aikata laifin nagartaccen mutum ne, kamar ya nagartaccen mutum, mutum ne mutumin kirki, kowa ya san shi an masa shaida mutumin kirki ne a unguwa ko kuma a gari, mai addini ne, mai kokarin koyon ilimin addini ne da koyarwa, sai ya aikata laifi, malamai suka ce ya halatta a daga masa kafa saboda wannan alkhairin da yake yi a baya. Alkhairin sai zama yayi sedin dinsa, kamar yadda a nan gurin Hatib me ya fanshe shi kyawawan ɗabi'unsa da halattansa yakin Badar, shi ya fanshe shi akan wannan abin da yayi. To shine suka ce karkashin wannan zamu fahimci cewa idan wani ya aikata laifi kuma aka duba a baya aka ga nagartaccen mutum ne, to yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci a daga masa kafa, a kauda kai daga wannan aiki da yayi. Abun mamaki wani kuma zaka ga idan Allah yake kai mai addinin kai, wani mutum 10 mutum 20 za su yi ba a daga kai ba, mai addini yana kaga ai kaga irinta, kaga ni su ne masu fada mutane, kuma gashi ya zo ya yi sai duniya ta tashi ta ki zama kamatin duniya walam taqut, kamar Allah ake mai addinin yayi, ko kuma mai wanda yake kaman jagora cikin al'umma yana karantar da su addini, idan yayi abu an dinga yayatawa ana kokarin addressing dinsa. To kaga wannan ba karantarwa bane na addinin musulunci. Abinda addini ya karantar, idan shi mai addini yayi mummunan abu a rufa, a kauda kai. Saboda me? Saboda kyawawan ɗabi'unsa da ya kasance yana yi a baya, sai su zamanto kaman sun yi me? Sun yi bailin. Sannan kuma wannan kauda kan zai taimaka ya ƙara shiga taitayinsa gaba, ba zai sake yi. Saɓanin mu kuma yanzu yadda muke rayuwa cikin society, kamar Allah ake a game addinin yayi shikenan, ai ca ai ta yayatawa, ɗarurrukan mutane za su yi ba za ka ji ba, amma mai addini yana yi, yau sai ka ji a nan ka ji a can. Abu na ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta, ya halatta a cire wa mutum suturarsa idan buƙata hakan ta taso, ma'ana a masa tsiraici. Su Sayyidina Aliyu ba su mata barazana da za su mata tsiraici ba, da suka tambaye ta ina wasiƙa, ta ce babu, suka ce to ko ki bamu ko duk mu cire miki suturarki. Wannan yasa ta tsorita, saboda in an cire mata suturar ta ai ita ta wulakanta, ita ta tozarta. Shine malamai suka ce karkashin wannan in buƙata ta taso na ayi tsiraici wa mutum, suka ce wannan ba zai zama akwai laifi ba a karantarwa na addinin musulunci. To wannan kissar da muka karanta, wanda mawallafin wannan littafi ya kawo mana, shine misali na farko cikin misalai da suke fito mana da yadda Sayyidina Umar yake lazumtan annabi a Fathu Makka. Karkashin Fathu Makka an kawo mana misalai guda biyu, wannan misali na farko kenan. To misali na biyun gashi nan shi ma zai kawo mana shi, yace wa inda ma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi marri dhahran وخشي أبو سفيان على نفسه وعرض عليه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق على ذلك. نن كمن ينكو من وتكسة إتمام تنجشن كنتا وتتقن شيء بياني كم مسلنتا أبو سفيان أي إن بكمان تيبا أبايا من يبياني تيور لوكا تندى متن مكة suka keta yarjejeniyar da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ba ya ba su zaɓin ɗayan abubuwa guda uku ba, in ma ko waɗanda aka kashe su a ba da diyyarsu, wanda annabi ya ƙulla yarjejeniya tsakaninsa da su, ko kuma su warware yarjejeniyar da ke tsakaninsu da Banu Bakar, ko kuma annabi ya zo ya yaƙe su. Wani martani suka bayar? suka ce sun zabi yaki. To bayan dan aikin annabi ya tafi sai suka yi nadama, sai suka tura Abu Sufyan ya bi bayan sa. Abu Sufyan ya je ai bai nasara ba ko, ya dawo garin Makka. To wannan kissar da za a kawo mana a yanzu za ta fito mana da musuluntan Abu Sufyan, bayani kan musuluntan Abu Sufyan, ita ma za a ji ambaton Sayyidina Umar ya zo. Dama dalilin da yasa ake kawo mana waɗannan kissoshi dan a nuna mana yanda Sayyidina Umar ke lazumtan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shine a nan gurin ya yanko mana kissar, amma asalin kissar yadda take shine riwayar tana nan cikin sharhu mushkil al-athar na Imam al-Tahawi, Allah ya masa rahama, ya kawo riwayar a cikin littafinsa sharhu mushkil al-athar. Kusan riwaya ce wacce ta zo da tsayinta, amma anan sai aka yanko mana sharhu ma'ani al-athar, afwan sharhu ma'ani al-athar, shine littafin Imam al-Tahawi da ya kawo wannan kissar da za a kawo mana yanzu, wacce za ka ji ambaton Sayyidina Umar ya zo a cikinta. Kusan a ƙarshe, a farkon bayanin riwayar ta Abdullahi dan Abbas ne, Allah yarda da shi. Farkon bayanin yana bayani cewar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sauka a Marrat Zahran, wannan wani kwazazzabo ne cikin kwazazzabun garin Makka, ko kuma ma na Hijaz, inji malaman da suka yi tarjama na Buldan, suka ce Marrat Zahran wani kwazazzabo ne cikin kwazazzabun Hijaz, wanda ruwansa ya wuce ta arewacin Makka, tsakaninsa da Makka kilomita 22. Shi wannan guri da ake kira Marrat Zahran, wanda Annabi ya je ya sauka. Lokacin da Annabi ya fita daga garin Madina zai tafi ya je Fathu Makka, yanzu a nan gurin kaga ai mushrikai ba su san Annabi zai fita ba, tunda wasiƙar da aka tura a kai musu bata isa ba, an dawo da ita. Annabi kuma a cikin watan Ramadana, 10 ga watan Ramadana, yayi shiri daga garin Madina ya fita zai tafi Makka. To da ya isa wani guri da ake kiransa Marrat Zahran, wanda tsakanin wannan guri da garin Makka kilomita 22, kwazazzabo ne wanda akwai ruwa a gurin, ruwan ya wuce ta jikin Makka arewa da Makka ya tafi ya zuba a babban kogi na Jidda, wanda tsakanin wannan kogi na Jiddan da Jidda kilomita 20 kamar yadda malamai suka ambata. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je sauka a wannan guri, su kuma mutan Makka musamman Abu Sufyan da ya je garin Madina ya ga bai samu karbuwa ba, abubuwan da ya bijiro da shi ba a saurare shi ba, to yana nan cikin taka tsantsan da tararradin me zai je zo. Wannan yasa tunda ya dawo Makka sai kasa nitsuwa. Abu Sufyan da ya dawo Makka, tunda shine dan aikin mutan Makka gurin Annabi, da ya dawo Makka sai kasa nitsuwa. To shine a daren da Annabi ya zo ya sauka a Marrat Zahran, sai aka yi gamdakatar Abu Sufyan shi ma cikin daren ya fita da shi da wasu daga cikin mutan Makka, su uku suka fita. Daga cikin wanda suka fita tare da shi akwai Warqa, in ba ku mance ba, ambaton sa ya zo a lokacin sulhul Hudaybiyya, yana cikin wanda aka aika su gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sun fita suna zazzagawa a wajen Makka, ko kuma za su ji duriya Annabi ko me zai je ya zo, dai suna cikin firgici ba su da nitsuwa. To shine shi kuma Abbas, mun san Abbas ai babban Annabi, yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi tunda suka fito yana ta tunanin Qurayshawan Makka cewa yau fa ba su ba labarin su, in dai Annabi ya shiga Makka ba su zo sun nemi aminci gurin Annabi ba, ba su karbi musulunci gurin Annabi ba, yau ba su ba labarin su. Tasu ta kare, wannan yana ta kai kawo a cikin zuciyan Abbas dan Abdul Muttalib. To shine da Annabi ya zo ya sauka a wannan guri na Marrat Zahran, Abbas ya dauki dabba Annabi ya hau, ya fita yana zagaya ariyan Makka, ko zai ga wani dan Makka ya ce masa ku yanzu ina ga abin da yafi maslaha gare ku, ku je ku mi kauyen ku ga Annabi, yafi akan ingan ya waye Annabi ya shiga Makka, shikenan kukan taku ta kare. To ina ga saboda kurewar lokaci abin da ya faru bayan daukan babban Annabi, dabba Annabi da fitansa, da kuma fitansu Abu Sufyan suna zaga wajen Makka ko ariyan Makka, ina ga zamu jinkirta bayani a kai wanda shine zai kai mu ga inda ambaton Sayyidina Umar zai zo, har sai Allah ya kai mu haduwa ta gaba mako mai zuwa abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.